وصلى الله على النبي الكريم. الحمد لله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي على نبي الكريم ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وأجارنا من النار. Waka wa musulmai, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna gode Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake kawo rayuwarmu zuwa ga wannan safiya ta Laraba, wanda a yau hudu ne ga watan Al-Muharram, wata na farko a shekara ta musulunci, hijira 1446. Kamar yadda muka sani, kwanaki uku da suka gabata mun riga da mun shiga sabuwar shekara, wace shekara ta hijira 1445 ta riga da ta bada baya, wato mun yi ban kwana da ita. Fatan mu shine kurakure da muka aikata a wancan shekara, muna roƙo Allah ta'ala ya gafarta mana wannan shekara da muka zo. Allah ya sa mu shigo ta da alkhairi, Allah ya datar da mu da dukkan alheran da ke cikin ta, ya tsare mu, ya tabbatar da gadigan mu akan imani. Wato shari'ar musulunci bata tanadar da wata ibada ko wata hidima ta musamman da za a yi domin taryan sabo shekara ba. Alabu shi dai kawai abin da ya kamata musulmi ya gane, Allah ya masa baiwa da matsawaita rayuwarka har ka ga wata shekaran wata ma ta zo. To wannan lallai ya cancanci mu gode wa Allah, domin ya zo cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amalu. Mafi alherin mutane shi ne wanda rayuwarsa ta yi tsawo kuma ayyukansa su yi kyawu. Sannan sai mutum karu wannan shekara da kyawun ayyuka, musamman shi wannan wata, kamar yadda bayani ya gabata, yana cikin watanni masu alfarma guda hudu, wanda Allah ta'ala ambace su a suratu Bara'a. Manzo Allah kuma ya bayani su dalla dalla cikin hadisi. Allah ta'ala ya ce, inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shaharan fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. To wannan arba'atun hurum din Al-Muharram yana shi, kuma da hadisi ya bayani thalathun mutawaliyat, Dhulqa'dah, Dhulhijjah, Al-Muharram wa Rajab. Guda uku suna jere ne, suna bin juna, su ne watan Dhulqa'dah da Dhulhijjah, sai Al-Muharram, sai kuma Rajab. To kaga wannan wata yana cikin su, kuma ibada cikin sa, musamman ibada ta azumi tana da falala. Hadisi ya zo daga Abu Hurairah, Allah ya kara musu yarda. Manzo Allah ya da miki, Allah ya tabbata gare shi, yace, afdalus salat ba'da al-maktuba salatul layl wa afdalus siyam ba'da ramadan shahrul lahil muharram. Yace sallah mafi falala bayan ta farilla, domin duk wata falala da za a gaya maka to yana bin bayan farilla ne. Ba wata ibada mai falala da tafi aikin farilla. Mu kiyaye wannan da kyau. Shi yasa hatta cikin hadisin Qudusi Allah ta'ala ke cewa, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma turituhu alayhi. bawa na ba zai kusanta gare ni da wani abu na ibada wanda yafi so yawa gare ni fiye da abin da na fallanta masa. Musallan fadilla in banda ita ba wata salla mafi falala ko ko salla mafi falala bayan ta fadilla ita ne qiyamul layl. Ka tashi da daddare kai salla. Sai yace kuma afdalus siyam ba'da ramadan shahrul lahil muharram. Azumi mafi falala bayan na watan ramadan shine azumi a watan Allah na al-muharram. Duba wannan lafazi. Sai yace shahrul lahi watan Allah. Tare da cewa dukkan sauran watanni ma na Allah ne. Amma iya watan Muharram ne Allah manzo sallallahu alaihi wasallam ya kira shi da suna shahrul lahi. Sai yasa malama suka yi bayani kamar Ibn Rajab al-Hanbali a littafin sa Lataiful Ma'arif yace wannan idafa da aka yi na watan al-Muharram cewa watan Allah yace idafatu tashrifin ne. Idafa ne na girmama watan wannan ya nuna cewa watan yana da girma yana da falala domin Allah ta'ala baya jingira gare shi idafan wani abu zuwa gare shi abin da yake mai daraja ne kuma mai falala ne kamar yadda ya jingina dakin Kaaba zuwa gare shi yace wa tahir baiti li taifi ya jingina a dakai taguwa zuwa gare shi yace wa qala rasulullahi na qatullahi wa suqaha haka ne ya jingina ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa ga bautarsa gurare da dama subhanallazi asra bi abdihi alhamdulillahi alladhi anzala ala abdil kitab kaga wanda duka na nuna girma ko da daraja na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan wata lalle yana da falala mai yawa musamman yin azumi musamman ma ranakun tara da kuma ranakun goma ga wannan wata wato ranar tasu'a da kuma ranar ashura. Ranar ashura tana da falala ta musamman yin azumi a wannan rana shi ma kafara ne na shekara da ta gabata. Annabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi game da azumin ashura sai ce yukatturu sanatal madiya yin wannan azumi yana kankare kananan zunubai na shekarar da ta gabata. To amma yayi niyyar zai azumin ranar 9 ga wata don ya saba mai Yahudawa to amma Allah da ikon sa shekara bata zagayo ba ya koma ga mahaliccin sa kamar yadda ruwaya ta zo yana cewa la in baqaytu ila qabilin la suman na tasi'a idan har na wanzu zuwa shekara mai zuwa to zan azumci 9 ga wata. To shi yasa a sunna aka shar'anta yin azumin 9 da kuma 10 ga wannan wata domin saba ma Yahudawa. Allah ya datar da mu bai yi wa ya faɗo ranar Litinin Talata ne ko a tsammani na tunda ya hudu ne yau Laraba Alhamis 5 Juma'a 6 Asabar 7 Ladi 8 Litinin 9 Talata 10 da aka Litinin Talata su ne wannan ranaku. Allah ba mu ikon azumtar su ya karba mana ayyukan mu na ibada. To a satin da ya gabata in ba manta ba mun karanta babu ma ja'a fi zahi li ghayrillah baban da ya zo na bayanin ayoyi da hadisai game da yin hukuncin yanka domin wani Allah minal wa'idi wa annahu shirkun billahi jalla wa ala bayanan da suka zo na narko cewa yin hakan shirka ne da Allah yanka domin wani Allah. To mun karanta ayoyi guda biyu da wannan hadisai za mu tashi fihi masail a cikin wannan babi akwai matsaloli. Al'ula matsala ta farko tafsiru qul inna salati mun fahimta daga wannan babi tafsiru wannan aya ta 162 a suratul an'am. Allah ta'ala ce qul ka fada musu ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama inna salati lalle sallata wa nusuki da yankana yanke da zai wa mahayaye da kuma rayuwata duk abin da zan zakke masa cikin rayuwata wa mamati da kuma mutuwata har ma nake fatan na mutu akai na ayyuka na gari lillahi rabbil alamin dukan sunan Allah ne ubangijin tarihi la sharikala bai da abokin tarayya. Allah ba a sa masa kishiya ai sallah haka nan a yanka haka dukkan sauran ayyuka na ibada wa bidhalika umirtu da wannan aka umarce ni wa ana awwalul muslimin kuma ni ne farkon musulmai. To bayanin wannan aya ya gabata a wancan darasi. Athaniyatu mas'ala ta biyu tafsiru fasalli li rabbika wanhar mun ji tafsiru wannan aya ta biyu a suratul kausar fadin Allah ta'ala fasalli li rabbika kai sallah domin ubangijinka wanhar kuma kai yanka domin sa ita wannan aya mun ji bayanin tafsirin magabata irin su Qatada su Mujahid cewa ana nufin fasalli li rabbika sallar idi wani har kuma ana nufin yanka da hadaya ko kuma yanka da layya as-salisatu mas'ala ta uku al-bada'atu bi la'anati man dhabaha li ghayrillah mun fahimta daga wannan babi yanda aka fara da la'antar wanda ya yanka domin wani Allah a cikin hadisin nan na Ali ibn Abi Talib Allah ya kara musu yadda wanda yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa wasu kalmomi guda hudu wanda sun kunshi la'ana ne to sai aka fara da la'anar wanda ya yanka domin wani Allah sannan sauran suka biyo baya arwabi'atu mas'ala ta hudu la'anu man la'ana walidai mun fahimta shi wannan babi la'anar Allah ga duk wanda ya rahanci iyayensa wa minhu daga cikin la'anar iyaye antal ana walidayir rajuli fa yal'anu walidai sura na la'antar iyaye ko na zagin iyaye ba lalle sai mutun ya je mubasharatan ya la'anci iyayensa ko ya zage su ba akwai hanyoyi da hakan ke iya faruwa to daga shi antal ana walidayir rajuli shine ka la'anci iyayen wani ko ka zage iyayen wani kila wata husuma ta hada ku wayar an walidai ka sai shi ma ya rama ya la'anci naka iyayen ko ya zage naka iyayen yanzu kai da ka fara din zunubi yana kayinka yawa da ba akwai hadisi da manzo Allah ce al musabbani ma qala wa al badi minhuma ma lam ta'addal mazlum masu zage zage duk abin da suka faɗa na zunubi yana kan wanda ya fara idan ka zage shi sai ya rama to zagin ka ba ɗaya zunubin yana kanka haka illan kenan kuma shi zagi ba lalle ne sai an kawo ashar an saka ba indai har za a faɗi magana da ta shafi mutunci rage mutunci ko keta mutuncin wani zagi ne shi ake cewa ashatmu wannan kuma asabbu daban ashatmu daban to da haka idan mutun ya zagi iyayen wani suka zagi nasa to wannan la'anar Allah ta tabbata a kayansa sai fa idan shi ma da aka zagan ya wuce iyaka ya ketare iyaka da ya tashi ramukan sai ya jafa'i a kai ya ramukan hari har da ƙari to wannan kaga kowanne kuma yana da nasa narkon azaba ne shi yasa ma sahabbai suka yi mamaki lokacin da manzo Allah ya ce min al-kaba'iri an yasubba rajulu walidai yana daga manya-manyan zunubai a samun mutum ya zagi iyayensa abin sai bin sahabbai mamaki wa kaifa al-amru rajulu walidai sai kuma za a san mutum ya lanci iyayensa ko ya zagi iyayensa to shi manzo Allah sai ya bayyana surar mutum ya zagi iyayen wani su ma su zagi nasa ya zagi mahaifiya shi ma zagi tasa to wannan duka salo ne ko sura ce ta zagi iyaye ko ta la'antar iyaye da haka iyaye suna da daraja suna da kima da ya kamata kowane mutum da mai biyayya ya tsare mutuncin mahaifansa ko suna da rai ko bayan ba su da rai kai hatta ka aikata wani aiki na rashin tarbiyya wanda zai janyo aibanta iyayenka bai halatta kai wannan ba gara kai abinda ko da za a ambace su za a musu addu'a mai kyau a ce a wara ai dan wane ne wannan Allah ji kan mahaifinsa ai mahaifinsa ya yi sa haihuwa to kaga wannan shi ake bukata ga kowane mutum kai abinda zai janyo ma iyayenka yabo mai kyau da kuma addu'a ba kai abinda zai janyo musu zagi da kuma bakar magana ba Allah tsare mu al-khamisatu mas'ala ta biyar la'anu man awa muhdisan wa huwa ar-rajulu yuhdisu shay'an yajibu fihi haqqun lillahi fa yaltaju ila man yujiruhu min zalim mun fahimta daga wannan babi cikin hadisi da ya gabata la'anar duk wanda ya bada mafaka ga mai barna man awa muhdisan la'anu man awa muhdisan la'antar Allah ga duk wanda ya bada mafaka ga mai barna to anan sai fasara ce huwa rajulu yuhdisu shay'an shine mutumin da zai fari wani abu ko zai aikata wani abu yaji fi haqqun lillahi wanda haƙƙin Allah ke wajaba cikin wannan aiki kuma ya aikata laifi da ya cancanta masa haddi kila ya yi sata kuma satar abin kimarsa ya kai a rubu dinar ko talasatu dirahim wanda shi ne nisabi na yankewa hannu kuma dukkanin sharuɗa sun cika za a yi masa hukunci sai ya dawo gurinka yawa fa yaltaju ila man yajiruhu min zalik sai ya rabe ya fake zuwa ga wanda zai bashi kariya daga wannan hukunci din ma'ana ya hana azantar masa da hukunci na shari'a to wanda ya haka ya bada mafaka ga mai laifi ko ga mai barna shi kuma Allah ya la'ance shi da haka ba abin da ya dame ka duk mutumin da ya laifi da ya kamata a du'a yi masa hukunci ko da a wannan zamanin ne to wajibi ne ka kyale shi a masa wannan horo to da yin horon shi zai sa gaba ya kiyaye ba zai aikata wannan laifin ba to wannan ma duka mun ji a cikin hadisin da ya gabata a wannan babu la'anar wanda ya bada mafaka ga mai barna ko ya bada gudummawa ga mai aikata barna ba shi yayi ba amma za a yi barnan sai ya bada gudummawa ko wata bid'a ko wani abu na saban Allah za a yi kuma sai ya bada kariya ya bada taimako to ya shiga la'antar Allah kuma ka'ida na shari'a ba a so ka bada gudummawa a aiki na saban duk gudummawa da za ka bada taimako ya zama aikin Allah ne aiki ne na da'a ga Allah kamar da Allah ta'ala ce wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal udwan Allah ce ku yi taimakake ne a bisa ayyuka na da'a da dukkan wani aiki da zai kai ga samar da tsoron Allah ko aikin da Allah yake so amma kar ku yi taimakake ne a aiki na sabo da kuma ƙetare iyaka asari sa matsala ta shida la'anu man ghayyara manaral ardi وهي المراسيل التي تفرق بين حقك وحق جارك فتغيرها بتقديم او تاخير مساله تشيدا من فهمت daga wannan babi la'anar wanda man ghayyara manar al-ard wanda ya jirkita ko ya canza alama ko iyaka ta kasa وهي المراسيل sura iyakoki yana fasar manar al-ard su ne ake kira marashi iyakoki allati tufariqu bayna haqqika wa haqqi jarika wanda ke rarrabewa take bambancewa tsakanin haƙinka da kuma haƙin makwabcinka wato gayyuruha sai ka jirkita wannan iyakar ko alamar bi taqdimin aw ta'khirin ko ka tura shi gaba ko ka jawo baya to duk wanda yayin wannan aikin ya canza iyakar fili ko gona ko kowace irin ƙasa ne ya matsa da ita gaba ko ya matso baya to wannan ya shiga la'anar Allah da haka babban laifi ne cin iyaka ko cin filin wani ko daidai da taku ɗaya ne yana jifa mutum bala'i ranar gobe kiyama kuma akwai hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man zalama qila shibrin min al-ard kowai kawo yi mulki ya mace mai nisa bai arbe duk wanda ya zalunci daidai da taƙi ɗaya na ƙasa tsakanin yatsa ta tsakiya da babbar yatsa ɗan wannan filin mutum ya zalunta na wani kaga wannan dai ba zai masa wani amfani na zuwa gare ba ko dai kaga wannan bai kai ka gina wani kicin ko wani bayan gida ko na ba to ko da bai fi wannan ba mutum ya ci a filin wani manzo Allah ce za a zaro masa tun daga ƙasa ta bakwai ranar kiyama kuma a rataya bane kaga ya shiga uku za ka bi tsoron Allah mu taƙaita iya abin da yake halaliyar mu na fili kar ka shiga gun da ba naka ba sawa'un filin na iyakar filin wani ne ko ku hanya ce wanda gaba garin jama'a su yi amfana da ita mun yi bayani wancan darasin game da illar cin hanya Allah tsare mu asabi'a matsala ta bakwai الفرق بين لعن المعين ولعن اهل المعاصي على سبيل العموم wannan babu mun fahimta bambanci tsakanin la'an al-mu'ayyan la'antar wani ayyananne wani mutum ayyananne da sunansa kace wani kal'antuwa da ka kira sunansa wala'an ahli al-ma'asi ala sabil umum da la'antar ma'abuta wani sabo wata barna a bisa wato gama gari to akwai bambanci yau akwai bambanci idan kala anci mutum sanan ne kace wane kala ance shi to wannan akwai hatsari hatsarin shine ita kalma ta la'ana da kalma ta kafirci to ba ta faduwa a banza in ka kuskura ka sake ta to za ta tafi sama to cewaya idan wanda ka aika ma wannan kalman bai cancanta da wannan kalma ta la'antar ko ta kafircin ba ba za ta fadi banza ba sai ta dawo kanka kai da kai dinuwa madadin shi ya zama tsinan ne sai zama kai ne tsinan ne kaga hadarin kenan ko haka karman kafirci kace wani kafiri ne sai ta ma za ta kewaya in shi ba kafirin bane sai ta dawo kanka da haka mu tsare harcen mu gabanin tsinuwa da zake-zaken mutane wannan yana da hatsari kwarai da gaske to amma idan aka yi la'anar a cikin aka yi ta gaba gari a kunshe a cikin rububi misali to wannan ba za ta fada kan kowa ba sai kan wanda ya cancanta da wannan tsinuwa yawa ba ta fadawa kan kowa sai kan wanda ya cancanta wanda ya aikata wannan aikin to wannan tsinuwan sai ta fada kansa kamar ka ce Allah ya tsine wa masu satar kayan mutane ko ka ce Allah ya tsine wa ƴan luwaɗi ko ka ce Allah ya tsine wa mazinata kaga wannan kayi ne ga magari baka kira wani ka nuna shi ka ce ka la'ance shi ba ta yi wannan la'ana a kunshen ba ta fadawa kan kowa sai wanda ya cancanta ta fada kansa kuma ko da Qur'ani ma yakan zo da wannan tsinuwan ta ga magari ko Allah ce ala la'anatul lahi ala zalimi ku shaurara tsinuwan Allah ta tabbata a kayan azzalimai wani guri Allah ce inna Allah la'ana alkafirina wa adda lahum sa'ira Allah ya la'anci kafirai masu tsanadin azaba ta sa'ira to kaga wannan la'ana ne a gamammiya ya halaka a yi la'ana ta gama gari ga masu aikata wani laifin da ya cancanci a musu la'ana ɗin amma ka ware wani mutum ko da yana laifin ka jefa mai karba ta tsinuwa wannan bai halatta ba shi yasa hadisi ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce laysal mu'minu bil la'an wala ta'an wala al-badi mu'mini bai kasance mai yawan tsinuwa ba mai yawan la'ana ba mai yawan maganar batsa ba shi mu'mini ba a jin magana a bakinsa sai magana ta alheri kullun zaka budi baki kai magana sai zo magana ce ta alheri wa qulu lin nasi husna ku gaya mutane magana mafi kyau wani ku hadisi manzo Allah ce alkalimatu tayyiba sadaqa kalma mai dadi sadaqa ne da ka mu ciya harcen mu wajen sanin maganganu da zamu rika furtawa game da sauran ƴan uwan mu da muke rayuwa da su asamina mas'ala ta takwas hadhihi alqissa alazima wa hiya qissatu dhubab mun ji wannan kissa mai ban mamaki ita ne kissar kuda wanda manzo Allah bayani yace wani mutum ya shiga aljanna sanadiyar kuda wani ku ya shiga wuta sanadiyar kuda abin sai bai wasu bai mamaki suka ce ya haka ya kasance sai ba labari ce wasu mazaje ne guda biyu suka zo cewa kusa da wasu mutane tare da su akwai wani gunki sai mutanen suka kafa sharadi ba wanda zai ketare wannan hanyar sai ya gabatar da wani abu ga wannan gunki sai ya yanka wani abu sai ya sadaukar da wani abu da sunan ibada ga wannan gunki nasu to shine saurayi na farko yace a shi kan ba zai gabatar da komai ba a sai yace bai da abin da zai gabatar suka ce qadib wa yudu baban ka gabatar da koda kuda ne da niyyar kimma wannan gunki ko bauta ga wannan gunki sai kama kuda ya gabatar da shi ga wannan gunki manzo Allah ce da ya mutu sai ya shiga wuta dayan ku sai yace a ni kan ba zan gabatar da komai ga wani Allah ba kaga shi ya samu tauhidi fa daraba unqahu farakal janna suka sare wuyansa sai ya dafa aljanna to kaga wannan kissa ce bai ban mamaki a ce kuda yayi sanadin shiga aljanna kamar da kuda kuma yayi sanadin shiga wuta at-tasi'a mas'ala ta tara kaunuhu da kanan nar bi sababi zalika dubabi alladhi lam yaqsiduhu bal fa'alahu takhallusan min sharrihi mara yace kasancewar shi wannan mutumin ya shiga wuta a dalilin wannan kudan wanda a zuciyarsa bai nufi bauta da sadaukar da wannan kuda da ya ba yace ba haka ba yayi ne dan ya kubuta daga sharri to amma anan malama sun ci jaran a Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab mawallafi wannan littafi ka sannan Adam ba a rasa tuntube ko to anan malama suka ce wannan mas'ala ta tara ta wannan babi akwai tuntube na alƙalami akwai gyara. Saboda zahirin hadisin inda ya inganta ma, ko da yake hadisin mawqufi ne a bisa Suleiman kamar yadda ya gabata. أن المقرب قرب قاصدا قاصد التقريب بقلبه وفيه wannan matashi da yanka kuda ko ya gabatar da kuda ko ya sadaukar da kuda ga wannan gunki yayi ne yana mai nufin neman kusaci da wannan gunki da zuciyarsa da kuma aikin sa shine zahirin magana ba kamar da mallaka yace yayi ne dan ya kuta daga sharrinsa ba yayi ne da niyya a zuciyarsa kuma da aikin sa aikace da aikin sa da zuciyarsa duka ya sallama domin ya girma wannan gunki nasu وليس بمجرد الفعل الظاهر با كوي ايكي ظاهرن aka masa hukunci ba ma tuminanil qalbi bil iman tare da tsuwar zuciya da imani ba kama kana fi hali man ukura min ukura min al mu'minin ala tasrih bi kalimati al kufur kamar yanda ya kasance a halin wannan mutumin da aka tilasta shi daga shin mu'minai aka tilasta mutum ala tasrih bi kalimati al kufur a bisa sai ya fito ya bayyana kalma ta kafirci an gane wannan ko wa ma zalika lam yarid fi haqqihim annahum yadkhuluna an-nara ta da haka kuma bai gangaro ba a haƙin su wannan mutanen cewa za su shiga wuta ba ai akwai aya ma a suratul nahl Allah ta'ala ce man kafara billahi min ba'di imanihi sai ce illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man sharaha bil kufri sadara wannan aya ta sauka akan wani sahabi ne akan Ammar ibn Yasir da aka adabtar da iyayensa mahaifinsa Yasir da Sumayya mahaifiyarsa aka musu azaba akan sai sun faɗi kalman kafirci suka kiro kafada suka sadaukar da zuciyar suka yi shahada akan faɗi wannan kalma aka kashe su amma shi Ammar da yaga abin da ya faru da iyayensa a gaban sa sai ya faɗi kalmar a harce amma bata yi zuci ba sai ya faɗi abin da suke nema din amma duk da haka sai ya taho wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hankalinsa a tashi shine manzo Allah ya aya ta sauka cewa duk wanda ya kafa cewa Allah illa man ukura sai aka istisnai sai fa wanda aka sa shi dole zuciyarsa tana cike da imani tana natsa da imani to amma wanda ya faɗa yana mai sakakkiyar zuciya da sanin sa ya gamsu ya faɗi kalmar kafirci to wannan shi ne fushin Allah da azaba ya tabbata akan sa to kaga wannan qadiya ko wannan kissa ita ma da irin wancan matsalan ne yawa a ba irin wancan matsalan bane wancan matsalan da zuciyarsa yana natsa da imani ya faɗi kalmar kafirci wannan kuma da zuciyarsa da aikin sa duka ya sallama domin ya bauta ma wannan gunki shi yasa shi ya shiga wuta mun gane bayanin ko yawa cewa za a musu bai zo a nasi cewa wanda suka faɗi kalmar kafirci tare da zuciyarsu tana da tsare imani cewa za a musu azaba ba ko ku an darje su ba a hukuncin su hukunci ne na wanda aka tilasta bisa magana da kafirci ko wannan sa da ka kaida na shari'a ta musulunci kristan da aka tilasta ka ka faɗi wata magana mummuna ta kafirci ko kai wani aiki to wannan Allah ba zai kama ka da laifi ba yawa in dai aka ma barazanan kisa ko wata mummunan azabtarwa to sai ka faɗa abin da ake nema amma a bakinka a zuci bai je zuciya ba to wannan ba komai saboda shi a mutum a wannan lokaci an dage masa alƙalami an dage masa zunubi kai babu zunubi a kayansa sabanin wanda ya aikata ya faɗa da harshensa kuma zuciyarsa ma ta dace ta kudurta to wannan kan azaba ta tabbata a kayinsa Allah ta'ala ba zai kyale shi ba tunda da zuci da harshensa duka ya dace da wannan karma to shi yasa anan malama ta ce wannan matsala ta tara shi ma wannan littafi yayi kuskure da yace wai mutumin nan da ya gabatar da kuda yayi ne ba da nufi a zuciyarsa ba dan ya kubuta daga sharrinsu wanda zahirin bayanin ba haka nasin yake ba yayi ne a zuciya yadda kamar yadda aikin sa ma nuna to aka zuciya ta nuna shi yasa ya shiga wuta ba irin wancan matsala ta wanda aka tilasta bane domin tilasta mutum ya aiki wannan ana dauke masa zunubi kamar yadda a cikin littafin qawaidul fiqhiyya ya ambata wani baiti cewa wal kadau wal ikrahu wan nisyan asqatahu ma'budun arrahman lakin ma'al itlaf yasbutul badal wa yantahi at-ta'simu anhu wal zalal yace kuskure da tilastawa da mantuwa ubangiji mu mai rahama ya sau ya sariyar da shi ma'ana ya tauke laifi akai ba zai kama mutum akai ba kuskure da tilastawa da mantuwa Allah ya fi bayinsa amma sai ya ce amma idan ya kasance tare da islafi barna ko salwanta dukiya na wani to wannan kan biya yana tabbata ko da tilasta ka akai sai kai ba wani barna ko ka salwanta masa dukiya to wannan ba za a ce ai tunda kuskure bane ko tilasta ka akai ba kana tawo shi a dole ne sai ka kawo madadin sa ma'ana sai ka biya haƙƙi sai fa idan mai haƙƙin ne ya yadda ya ce ya yafe maka to nan ne magana za ta wuce shine yasbutul badal wa yantafi ta'simu anhu wa dalal amma zurbi da zamiya yana koruwa Allah ba zai kama ka da laifi kamar wanda ya salwantar da dukiyar da gangan ba in bisa kuskure kai zaka biya ko ko ya yafe maka amma wanda sabani wanda zai lalata dukiyar wanda gangan kaga shi bayan ya biya kuma yana da zalimi amma kai ba ka da laifi da haka dai wannan matsala din a wannan matashi yayi gabatar da kudin ne da niyya a zuciyarsa kamar da aikin sa ma ya tabbatar shi yasa ya shiga wuta al-ashira mas'ala ta 10 ma'rifatu qadari shirki fi qulubi mu'minina sanin munin shirka a zukatan mu'minai dukkan wani mu'mini ya san illan shirka baya daukar lamarin shirka da wasa duk abin da aka ce ba shirka ne to kai nesa da shi wannan shine asalin mu'mini kenan yawa kaifa sabara zalika alal qatli wa lam yuwafiqhum ala talabatihim ma kaunihim lam yatlubu illa al amala zahira kai mamakin yadda wannan matashi yayi hakuri a bisa kisa ya san kashe shin zai amma ya hakura ya sadaukar da rayuwarsa bai dace da su ba a bisa abin da suka nema ma'ana bai yadda ya gabatar da kudin dalilin da niyyar bauta ma wannan gunkin ba sai ya hakuri ya jure ya shahada aka kashe shi ta da cewa su ba su nemi komai ba sai aiki na zahiri kawai ya aikin a bayyane ba ruwansu da miya zuciyarsa amma shi sai ya hakura ya hakura ya jure ya hakura da wannan rayuwa ta duniya aka kashe shi akan ya dace da su ya shirka da Allah sai ya hakura gare ya mutu kaga wannan na nuna sanin munin shirka a wajen mu'mini da ka duk abin da aka ce ba shirka ne kar ka dauke shi da wasa kar ka ce bari mu yi ai za mu tuba ba ka da tabbas ta yayyuwa wannan ita ce damar ka ta karshe kayan kuma ajali yanzu gashi ko Allah ya tabbatar cewa duk wanda ya shirka da Allah ya mutu to Allah ba da yafe mai ba to da haka dukkan lamari da aka ce ma shirka ne kai nesa da shi alhadiya ashara matsala ta 11 annal ladhi dakhala an-nara muslimun li'annahu law kana kafiran lam yaqul dakhala an-nara fi zubabi mu fahimta cewa mutumin nan da ya shiga wuta da musulmi ne asalin sa musulmi ne domin da a ce dama kafiri ne ba za a ce ya shiga wuta sanadiyar kuda ba sai dai sanadiyar me kafirci kama da aka ce ya shiga wuta sanadiyar kuda ya nuna da ba dan wuta bane da musulmi ne amma da ya aikata aiki na shirkan sai ta sababa masa shiga wuta Allah tsare mu kaga wannan na nuna mana mu tattale imanin mu kar ka kuskura kai kan tafi da addininka a ce abu yana da hatsari ko shirka ne ko zai janyo fushin Allah kuma ka ce bari kai kar kai haka saboda karshen shi ke shi ne abun ji ba ka sani ba kila kana aikata aikin kuma damar ka ta karshe ba ka da lokaci da ya rage to kaga ku ana tada mutum ne akan abin da ya mutu a kai Allah tsare mu asaniya ashara mas'ala ta 12 fi shahidun lil hadisi sahih, a ci wannan babu akwai shaida game da hadisin nan ingantacce. Manzo Allah ce al jannatu aqrabu ila ahadikum min shiraki na alihi wan naru mithla zalik. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al janna ita tafi kusa da daya daga cikinku sama da hancin takalminsa ko igiyar takalminsa. Kagare tana manna da dinka ne ko in ka sa takalmi igiyar ko hancin yana nan a manna da kai, to aljanna ta fi kusa da mutum fiye da wannan. Sai ce wannaru misla zale, wuta ma misalin haka. Mana yanda aljanna take kusa da bawa haka wuta take kusa da shi. Yanda za ka yi wani aiki karami in ya dace da ikhlasi, Allah ya ma ya karba aikin ya baka aljanna sanadiyar aikin, to haka wuta ma za ka yi wani aiki da kana ganin sa ba komai bane amma ma dalilin shiga wuta. Allah tsare mu. Asalisa ashar mas'ala ta 13, ma'rifatu anna amal al-qalbi huwa al-maqsud al-a'zam hatta inda abadat al-awsan. Mun fahimta cewa aikin zuci ko niyyar zuciya, idan mutum ya aikata aiki niyyar da ya kudurta ya aikata wannan aikin ta zuciyarsa, huwa al-maqsud al-a'zam shine babban abun nema, shine babban abun nufi. Hatta inda abadat al-awsan, hatta a wajen masu bautar gumaka, abinda sai kudura din shine babban makasudi, shine babbar abun dubawa, ba iya aiki na zahiri ba. To cewa aiki na zahirin shi ma abun la'akari ne, amma babban abun dubawa wajen ayyuka ita ce niyya. Idan niyya ta yi kyau, aiki sai ya yi kyau, ina bala malumin niyya. Idan ku niyya ta gurbata, aiki sai ya gurbata. To da haka babban abun da ake dubawa shine abun da aka kunta a zuciya. Idan aka kudurta niyya mai kyau, Allah sai ya karba ki. In kuwa kudurta shirka ko kafirci, to aiki ya lalace. Ta haka dole ne mu riga tsarkakewa zuciyarmu kamar yadda muke tsarkake ayyuka. Ba zai kuma kai wani aiki a zahiri ka ce ni a zuci ba haka nake nufi ba, a ba zai yi ba. Misali ka zo kai yanka saboda wani wata matsala ko aljani ko wani boka ya saka, sai ka ce ai ni a zuciyata ba dan gunki ne ba, ni ba dan boka ce ne ba, na yi ne ni da kyakkyawan niyya. A'a, in dai aikin zahirin akwai zargi a kai, to mutum ba zai tsira ba. Kar ka sai a takawa hahuna, tsoron Allah yana zuciya, kuma ka zo kana aiki na sharri. A'a, yawa, dole ne ya zama da niyyarka da aikin ka ya zama an samu daidaito, to aiki sai ya kyau. Kamar yadda Sheikh Muhammad Abdurrahman ibn Abi Zaid al-Ghayrawani ne ka ce risala, yace a aiki baya cika, magana fadin imani hacce baya tabbata, sai da me? Sai da niyya. A sai da aiki, yawa, sai da aiki. Wala kamul qawlu iman illa bil amal, fadin imani da harce kawai baya cika, har a samu lada sai an samu niyya, a sai an samu aiki. Sai ce wala qawlu amalun illa bil niyya, da fadin imani a harce da aikata aiki da gabbai baya cika, har a samu sakamako illa bin niyya, sai an samu kyakkyawan niyya. To sai hada hukun kuma yace wala qaulun wa amalun wa niyyatun illa bi muwafaqati sunna, da maganar fadin imani da aikata imani da gabbai da kyautata niyya baya sa Allah bada sakamako ga aiki kowane iri ne, illa bi muwafaqati sunna, sai idan an yi muwafaqa an dace da sunna. Wannan karma, wannan bayani yana da muhimmanci kwarai da gaske. Dole sai an san tsarkin zuciya, a samu aikin gabbai kuma a samu muwafaqa. Shi yasa ma sharadi ne na karban ibada sai an samu mai al-ikhlas wal mutaba'a. Ikhlasi shine tsarkake niyya yi dan Allah, mutaba'a kuma mai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce wannan aiki. Da za ka zo kai aiki mai kyau, amma ba haka manzon Allah ya koyar ba. Aikin ka daban da yanda manzon Allah ya koyar, to anan mutum ba shi da sakamako, Allah ba zai ba shi lada ba. Da ka dore ne wannan muwafaqa din, kuma shi ne hakikanin ma'anar la ilaha illallah muhammadur rasulullah, ko ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah, na shaida ba mai cancantan bauta da gaskiya sai Allah. sannan na shaida annabi Muhammadu manzon Allah ne. Daga shabin da sai hukuntawa shine kar kai wata ibada sai da manzon Allah ya koyar ya shar'anta. Idan ku zaka furta a baki ka shaida annabi Muhammadu manzon Allah ne, amma ayyukanka kuma ya saba ba da manzon Allah, to aikinka ya nuna bakai imani da manzancin sa ba. Daga dole ne mutum ya yi karantarwarsa a kowane aiki na ibada. Daga wannan da yana da mahimmanci kwarai da gaske su ne matsaloli guda 13 da ya kawo a wannan babi, kuma za mu takaita a kansu in Allah ya kai rayuwarmu mako na gaba. Sai mu shiga babi mai fi masa shi ne la yusbahu lillah bimakani yusbahu fihi lighairillah, ba a yanka domin Allah a wani waje wanda ake yanka domin wani Allah. Insha Allah darasi na gaba sai mu shiga wannan babu abin da makaranta daidai. Allah ya tara mu shin lada kuskure muna roƙon Allah ya mana afuwa. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim. Na'am na'am. Yace game da azumin tasu'a da ashura, idan mutum bai samu yayi ran 9 ga wata ba zai iya yin 10 da 11 kwarai ko zai iya. Haka malama suka ce manufar da yasa manzo Allah ya ce zai yi 9 ga wata saboda ya saba mai Yahudawa. Duwa lokacin da ya je Madina ya san Yahudawa ma suna azumin ashura, saboda azumin ashura ya faru ne matakai matakai. Sannan manzo Allah yake Makka yakan yi azumin ashura shi kadai ba tare da yawan wace kowa yayi ba. Daga baya sai aka mai da azumin ashura a matsayin wajibi, dole sai an yi. Lokacin da ya hijira da Madina sai ya samu Yahuda suna yin azumi, sai ce ma hadhihi al-yawmul ladhi tasumuna fi, wace rana ne wannan da kuke azumi? Suka ce hadha yawmun azim, ai wannan wata rana ce mai girma a gurin mu. Saboda me? A wannan rana ne Allah ta'ala ya tsirar da annabi Musa alaihi salam ya halakar da Fir'auna. Saboda haka annabi Musa sai ya azumi don godiya ga Allah. Suka ce to mu ma shi yasa muke azumi. To shi ne manzo Allah sai ya ce nahnu ahqqu bi Musa minku, ai mu ne muka fi ku cancanta da annabi Musa. Da haka manzo Allah sai ya ce azumin ashura kuma ya umarni da ayi. Amma da wajibcin Ramadana ya sauka, aya ta sauka game da wajibcin azumin Ramadan, to sai ya bar azumin ashura a matsayin sunna ba matsayin wajibi ba. Wanda ya ga dama ya yi, wanda ya so ya bare kuma babu laifi a kayansa. To masu Yahudu suna yin ashura ne kawai. Da haka sai ya ce idan shekara mai zuwa ta zo zai yi 9 ga wata ya 10. To a nan sai malama suka ce in mutum bai samu ya yi 9 ba zai halatta ya 10 ya yi 11. A dai samu ba iya ashuran kai kawai ba, idan ma mutum kuma iya ita ne kawai Allah zai ba shi ladan iya wannan azumin da yayi insha Allah. Wallahu a'lam. Allah da ta dabbu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجنا من كذب دون عذاب الاخره. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا هب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها مولاها واكرنا. الحمد لله رب العالمين.